Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Talata 5 ga watan Yuni shekarar 2018 akan mecoji da suka hada da 16 25 da kuma 30 A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanku da warhaka Baba Yakub Makeri ne tare da Maryam Dauda zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai
Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana cewa yana da cikakken ikon ya zara kansa daga binciken da ake yi daga nan kuma ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa binciken da gwamnatin tarayya ke yi akan alaka tsakanin waɗanda suka yi mashi yakin neman zabe kwata-kwata baya cikin tsarin mulki a halin da ake ciki kuma masu gabatar da ƙara da ke yi wa mai bincike na musamman Robert Mueller aiki sun ce tsohon manajan yakin neman zaben shugaba Donald Trump Paul Manafort ya sha kokarin ya tuntube shedin da ke da alaka da batun manyan laifukan da ake tuhumarsa da su waɗanda suka tsira daga aman wutar fuego a ƙasar Guatemala sun fara zaman makokin mutanen da aka gano gawarwakin su yau talata
kadan labaran kenan ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar majalisun dattawan Najeriya da na wakilai suna nan suna wata gana wasu rin tsakanin su wanda suka kwashe sa'o'i da dama suna yi wakiliyarmu a nan majalisan Madina Dauda cewa ta yi
taba irin wannan haddiyar jama ba tunda aka koma mulkin demokradiya shekaru 19 da suka wuce sai dai in lokacin da kila shugaban kasa zai zo ya gabatar da kasafin kuɗi ko kuma shugaban kasa zai zo ya musu wata jawabi
to madalla a yau ne kuma ranar kare muhalli ta majalisar dinkin duniya wanda ake yi a kowace ranar 5 ga watan Yuni na kowace shekara takin wannan shekara an ce yadda za a yi a kawar da ledodi ko kuma sharar ledodi a duniya a jamhuriyar Niger kuma wasu ɗan kunar bakin wake ne suka kai wani hari akan wata makarantar allo kuma suka kashe mutane tara ciki har da su kana suka jikata wasu da dama Safinatu Salisu Dangi tana tafi da shirin ta dan noma bayan haka kuma za mu kawo ra'ayoyi da kuma saurare kuke aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana cewa yana da cikakken ikon ya kare kansa daga binciken da ake yi. Daga nan kuma ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa binciken da gwamnatin tarayya ke yi akan alaka tsakanin waɗanda suka yi mashi yakin neman zabe a shekarar 2016 da rashin kwata-kwata baya cikin tsarin mulki. Tun bayan da ya hau kujerar shugaban kasa kwanaki 500 da suka gabata, shugaba Trump ya sha yin watsi da ka'idodin da aka gindaya. Ya kuma kalubalanci iyakokin ikon da aka san shugaban kasa da su. Amma maganganun da ya yi na baya-baya, musamman akan fidda kansa, abin mamaki ne sosai kuma abin muhawara ne a fannin shari'a.
I think it's unlikely that the president can pardon himself. I think the court would say no. But I also think that if the president pardons himself...
Susan Lovelock, wata farfesa a jami'ar Georgetown ta nan Amurka, ta ce ina tunanin zai yi wuya shugaba ya zara kansa. Ina gani kotu ba za ta amince ba, amma kuma ina gani idan har shugaba zai iya fidda kansa yawancin 'yan majalisa za su tambake shi. Ko da yake lauyoyin Trump na kokarin duba batun ta bangaren shari'a akan cewa ikon shugaban kasa na da yawa sosai. Yana da ikon ya kawo ƙarshen bincike na musamman da ake yi wa waɗanda suka yi mashi yakin neman zabe ko kuma ya zara kansa abin da yafi kama da mulkin sarkin gargajiya amma ba zababben shugaban kasa ba. Lauyoyin Trump a wata doguwar wasiƙa da suka rubuta wa shugaban kwamitin binciken na musamman a watan Janairu da ta fito kwanan nan sun ce ba za a iya tursasawa shugaban kasar ya bada bahasi a wajen amfani da ikon sammace ba. Suka kuma ce bai keta doka ba ta wajen korar daraktan hukumar leken asiri da ke jagoranta binciken katsalanda da ake zargin rashi ta yi sabili da shugaban kasar yana da ikon dakatar da binciken. A halin da ake ciki kuma masu gabatar da ƙara da ke yi wa mai bincike na musamman Robert Mueller aiki sun ce tsohon manajan yakin neman zaben shugaba Donald Trump Paul Manafort ya sha kokarin ya tuntubi shaidan da ke da alaka da batun manyan laifuffukan da ake tuhumar sa da su. A wannan zaman kotu da aka yi jiya Litinin, masu gabatar da ƙarar sun ce Manafort da ɗaya daga cikin abokan aikinsa sun sha tuntubar shaidu a wani yunkuri na faɗa musu abin da za su ce a binciken. A watan Fabrairu ne suka tuntubi shaidan, jim kaɗan bayan da wani alƙali ya sake ɗago batun laifin da ake tuhumar Manafort da shi a lokacin da yake tsare a gidansa. Ba a ambaci sunayen shaidan ba a zaman kotun da aka yi, amma masu gabatar da ƙarar sun ce mutanen sun yi aiki da Manafort wajen haɗa wata ƙungiyar tsofaffin jami'an ƙasashen Turai da ake kira Habsburg Group da Turanci da ke yaɗa muradan Ukraine a ƙasashen Turai da kuma Amurka. Ana tuhumar Manafort da laifuffuka ciki har da kama ƙafa ba bisa ƙa'ida ba dangane da ƙungiyar ta Habsburg. Waɗanda suka tsira daga aman wutar Fuego a ƙasar Guatemala sun fara zaman makokin mutanen da aka gano garuwakinsu yau Talata, bayan da aman wuta da iskar gas da kuma ɓarɓashin duwatsu suka kashe aƙalla mutane 69, toka da laka kuma suka lullube ƙauyukan da ke kusa da wurin. Wani gidan talabijin na ƙasar ya nuna masu makokin suna ɗauke da makarar mamata a kan kafaɗinsu. Yayin da ma'aikatan agaji ke ci gaba da neman waɗanda ke raye, hukumomin ƙasar sun ƙara adadin waɗanda suka mutu, yayin da kuma ake gano garuwakin mutane daga ɓarɓashin duwatsu a kewayen ƙauyukan inda bala'in ya fi shafa. Hukumomin sun kuma ce tayiwu adadin waɗanda suka mutu ya ƙara hawa. Jami'an da ke kiyaye bala'i sun ce aman wutar da ya faru ranar Lahadi ya shafi fiye da mutane miliyan ɗaya. An kuma kwashe wasu su 3,265 daga wuraren da aman wutar ya faru, sannan an kai mutane 20 da suka jakkata wasu cibiyoyin kiwon lafiya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sarkin Jordan Abdullah ya nada wani ministan kasar Omar Razzaz a matsayin Prime Minister yayin da aka koma yin zanga-zangar kin jinin gwamnati yau Talata. Razzaz shine ya maye gurbin hani mulki wanda yayi murabus ce Litinin. Mulki dai ya nemi ya dauki matakan tsuke bakin aljihu a kasar. Dubbai 'yan kasar Jordan sun yi tattaki zuwa ofishin Prime Minister mai barin gado hani mulki da dare har zuwa safiyar Talata. Suna neman gwamnati ta dakatar da hauhawar farashin kayayyaki da kuma shirin ƙara haraji da masu suka suka ce mafi akasari matakin zai auna masu matsakaici da ƙaramin ƙarfi ne. A jiya Litinin ne mulki ya miƙa takardar yin barabus ga Sarki Abdullah.
Maryam Dodo ke nan takarar to labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla za mu faro rahotannin namu ne daga tarayyar Najeriya, inda majalisun kasar suke wata ganawa sirri ta haɗin gwiwa tsakanin su wanda suka kwashe sa'o'i da dama suna yi, sai dai ba iya gane dalilin da ya haddasa wannan ganawar haɗin gwiwa ba. Sai dai na tattauna da wakiliyarmu Madina Dauda akan irin hali da ake ciki a nan majalisar tarayya, sai ta ce
a safiyar yau dai majalisar dattawa ta yi zama na sirri, abinda muke kira executive session, har na tsawon awa ɗaya da rabi, daga ƙarfe 11 agogon Najeriya zuwa ƙarfe 12:30. To bayan sun buɗe ƙofa ne shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya ce za su koma zauren majalisar wakilai inda za su yi haɗaɗɗiyar zama, wannan ɗin ma a asirce za su yi. Yanzu sun kwashi sa'o'i biyu da 'yan mintoci da wannan haɗaɗɗiyar zaman da su da majalisar wakilan. Kuma abin da za ka lura shi ne ba a taɓa irin wannan haɗaɗɗiyar zama ba tun da aka koma mulkin demokuraɗiyya shekaru 19 da suka wuce. Sai dai in lokacin da kila shugaban ƙasa zai zo ya gabatar da kasafin kuɗi, ko kuma shugaban ƙasa zai zo ya musu wata jawabi, wani jawabi mai muhimmanci da ya shafi ƙasa, to shine suka yi irin wannan haddiyar zaman. To mu ma kan yau wannan zama ya zo mana da bazata, amma ba zai rasa nasaba da harkan tsaro da kuma yadda ɗan majalisar ke takun saka da bangaren ƴan sanda ba. Domin a yanzu haka da muke maganan nan da kai, an janye jami'an tsaro na shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na shi kanshi kakakin majalisar wakilai. To muna ganin wannan zama na sirri da suke yi ba zai rasa nasaba da irin wannan takun saka da ke faruwa ba.
To ina batun da ake yi cewa kila wannan zaman zai iya samun kuma nasaba da irin abubuwan da suka faru a baya na zancen bangarorin majalisun suna kokarin tsige shugaban kasa wanda yayi dalilin da yasa akan samu takun tsaka tsakanin bangaren majalisa da kuma huskar abin nan gwamnati.
To gaskiya an dan kwana biyu da samun rashin jituwa tsakanin bangaren majalisa da bangaren gwamnatin, saboda in ka lura wannan takun saka na batun tsaro da kuma yadda aka kama wasu daga jihar Kwara suka zo suke maganganu akan shugaban majalisar dattawa da gwamnan jihar Kwara ya ƙara rarraba kawunan 'yan majalisun gaba ɗaya, abu da ya sa har wani taro da sabuwar PDP ta niyan yi da mataimakin shugaban ƙasa ya rushe. Yawancin 'yan majalisa waɗanda ke wannan sabuwar PDP dama za a je tare da su fadar shugaban ƙasa ai wannan tattaunawa da mataimakin shugaban ƙasa Professor Yemi Osinbajo. Amma a safiyar yau shugaban mu majalisa sai suka ce sun fasa ba za su je wannan taron ba, saboda su nan za su yi wannan zama sai sun warware matsalolin da ke faruwa a ƙasa. Shi ne suka shige suka rufe kansu. Yanzu kenan ina ga mun kwashi kusan sa'o'i huɗu kenan tun safe da muka zo suke zama a sarce.
Kafin su yi wannan zaman abin da haɗin gwiwar, kin ce sun yi abin da majalisar dattawa ta yi zama na awa ɗaya. A lokacin da za su shiga wannan zaman ta haɗin gwiwa, ko kun samu ɗan tattaunawa da su ko kuma a ya kuka ga yadda huskokinsu ko yadda suke ji a jikinsu kafin su shiga wannan zaman haɗin gwiwar?
To a gaskiya ko yau safiyar yau ɗin nan shigowar shi shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki fuskarsa babu annashuwa yau. Kuma yawancin 'yan majalisar dattawan ma waɗanda da suke ɗan murmushi tare da mu gaisa lafiya lafiya lau, yau dai kan babu ba murmushin, suka shige suka rufe kansu. To da suka yi awa ɗaya da rabi suka fito, shi ne shugaban majalisar dattawa shi Bukola Sarakin ya ce za su tafi haɗaɗɗiyar zama da majalisar wakilai. Saboda haka alamu ne na cewa babu lafiya tsakanin majalisar ƙasa da ɓangaren gwamnati. Muna sa rai in sun fito mai magana da yawun majalisun duka biyu kila su yi mana bayanin abin da ke ƙasa, wanda nake ganin ya zama lallai kila su yi mana bayani, tunda labari ne da kowa zai so ya ji ya san menene dalilin wannan zaman sirri da aka kwashi sa'o'i masu yawa ana yi a yau din nan.
To nagode ƙwarai, za mu sake tuntuɓar ki da zaran kin samu wani bayani da zai amfanar da jama'a.
To madalla a gaida Madina Dauda. Wasu 'yan kudar bakin wake sun tarwatsa kansu a garin Difa na jamhuriyar Nijar a daren jiya, lamarin da ya haddasa mutuwar mutane tara tare da su 'yan kunar bakin waken kana jikata wasu da dama. Wakilin mu Sulubu Mulli Barma na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni daga garin Difa na cewa a washeshen karfe 10 na daren jiya Litinin ne wasu mata uku 'yan kunar bakin wake suka kutsa wata makarantar allo da ke unguwar Difa Kura, inda suka tayar da bumabamai. Sakamakon wucin gadi na cewa lamarin ya haddasa mutuwar mutane tara cikin su har da 'yan kunar bakin waken uku, yayin da mutane 35 suka ji rauni. Wata majiyar kiwon lafiya da na tuntuɓa a wayar telefon wacce kuma ta buƙaci in ɓoye suna ta yi min ƙarin haske akan yadda abin ya wakana.
Sun wata makaranta ce suka samu a nan wani ƙarfi ana ce mai kokura nan ne mutum uku wannan malalata mutane suka zo suka kai hari suka bada bom. A ciki akwai mace biyu suna tsarmar da aiki kuma da namiji guda. Sai a cikin gwamnatin kowa ya ta da lashi kuma ya tashi kuma sai ya an yayi barna. Mutum shi ta Allah masu tawa wannan da idan mun gwamnati wanda mutum shi wanda Allah masu tawa wannan. Mun ga mutanen da suka samu ciwo a cikin su wanda kamar haka suke sashi biya mutum shi ko nan sun fi sauran mutum 30.
Yanzu haka almajirai da malaman da wannan hari ya rutsa da su na can kwance a babbar asibitin Difa domin ci gaba da jiya kuma bayanai na nunin da dama daga cikin su sun ji munanan raunuka
dukkan da masu zan fi dama har da munanan raunuka sun da har da babban malamin zasu ma mai ba su rafi a lokaci ne sosai ya kawo jan shekara 66 inda shi ne duka abin ya san ta ba shi sosai a cikin shi ma babban malamin
ya zuwa yanzu duk an kwantar da su a asibiti kenan
sun samu kula sosai kuma ta abin da wato a ga wallahi babban kula ta farko a ga asibiti ta Difa
Shugaban majalisar mashawartan yankin Difa Mayor Lugari ya tabbatar da faruwar wannan al'amari ko da yake ya ce a halin yanzu suna cikin harhaɗa bayanai saboda haka sai idan an kammala za mu ji ƙarin haske
muna aiki bisa dai babu da yi labari kaɗan za mu babu yanzu sai ku saurara satar ma'uku da la journée
amma kuna ba da tabbacin lalle ayan kunar bakin wake sun tada bom ko
amma ba za mu dawo muku da tunda ana bincike sosai abu ya kare su kuma samun za mu fara
yankin Difa na daga cikin yankunan da gwamnatin Niger ta kafawa dokar ta ɓaci da nufin murƙushe hare-haren Boko Haram kuma rahotanni na cewa harin kunar bakin waken Niger ya sa hukumomi ƙara tsaurara matakan tsaro a dukkan muhimman wuraren taron jama'a musamman a ciki da wajen kasuwar garin Difa wacce yake ci a kowace rana ya ta yau wato talata Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
ko ma da la'agaida Sulaiman Muni Barma ranar 5 ga kowace watan Yuni na kowace shekara ce majalisar dinkin duniya ta ware ta zama ranar kiyaye muhalli a duniya a wannan shekara an yi wa wato bukin na wannan shekara take yunkurin kawar da sharar ledodi wanda ke yin mummunan tasiri ga ainihin muhalli a duniya baki daya wakilinmu Babangida Jibrin ya shirya mana rahoto akan wannan ranar
Ranar 5 ga watan Yuni kowace shekara dai rana ce da majalisar dinkin duniya ta ware domin fadakar da al'umma game da buƙatar kare muhalli a duniya. Taken bikin na farko dai shine kokarin kawo ƙarshen amfani da leda sinadarin da kuma yanzu bincike ya nuna cewa yana barazana ga muhallin duniya. Inda rahotanni suka ce kimanin tan miliyan 13 na leda ne ke samun kansa zuwa cikin teku da kuma sauran magudanan ruwa lamarin da kuma kan haifar da illa ga muhalli sakamakon illar da ledan ke haifarwa ga muhalli dai tuni kungiyoyin fafutukar kare muhalli suka fara yin kira ga gwamnatoci daban-daban na duniya da haramta amfani da leda baki daya to koya yan Najeriya masu amfani da ledan da kuma masana kimiyya ke ganin wannan kiraye-kiraye da kuma illar da ledan ke haifarwa tsakanin al'ummar duniya ga dai abinda wasu ke cewa
eh to ra'ayina a gaskiya a karanta ledojin yana da kyau saboda kusan mu kanmu muna fuskantar matsaloli wajen ledojin inda gwamnatin za ta yi haka kuma ya zamanto koda ma za ta fitar da ledojin ya zamanto masu dai kyau ne kuma a san kamfanonin da ya zamanto za a san wanda za su yi kan ledoji masu kyantu hakan yayi
kare muhalli daga gurbacewa ba sai an hana masu leda yin leda ba gwamnati sa wani doka wanda yake duk wanda ya je shago zai sayi biredi ko zai sayi yogurt ko zai sayi shinkafa ya sayi leda a hannun mai shago ba mai shago ya bada leda kyauta ba sabili da bada leda da ake kyauta shi ne yasa mutane suke watsar da ita ko ina
to kai kuni illa ne na lafiya dake tattare da amfani da leda ga muhalli kamar da gwamnati ke kuka tambayar kenan da nayi wa wani masanin harkokin muhalli da kimiyya Malam Muhammad Sani
yawa illan da take da shi ga muhalli shine tunda ba ta lalacewa yanzu ana ta zubar da ledoji a ko ina zubar wannan da ake duk inda ka yadda leda ba farididdigewa za ta yi ba za ta shiga cikin kasar ne in a ƙasa ka yadda ita sanadari ko yanayin yanda kasar take tsare yanda Allah ya tsara ta in wannan leda ta shiga ciki tana canja shi tana gurbata shi in kuma ba a ƙasa ta fadi ba ta fadi ne a magudanar ruwa ko wasu gurare yawanci in ka dubi magudanan ruwa zaka tarar cewa lejoji suke cinkushe su musamman duk ran da aka yi wani ruwa mai karfi in ka dubi yanda magudanan ruwa ke cushewa da wanda ba ma da bola da shara suke cushewa ba da ledojin suke cushewa tunda ledojin ba narkewa suke ba to wannan ya kawo ya hana ruwan guje tafiya kuma ya tsaya, kuma ita gwamnati ba kwashewa za a yi a ce an kwashe ledojin dan ai wani abu da su ba, in an kwashe su je cikin za a saki zubawa ne. Ledar yau da kasan an yi amfani da ita shekara 5 shekara 7 8 10 in ka je wata kile inda kake yanzu ka kwashi kasar wajen ka duba scientifically zaka tarar har yanzu ledar tana nan ba ta diddige ba.
Yanzu haka dai akwai kasashe da dama da suka amince da amfani da makamancin wannan doka da nufin kare muhallin kasashen su da ma na duniya baki daya. Ya magana dai yana cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira. Bawon ya ji furin murai Amurka daga Lagos.
Tuma da lagai da baban gida Jibrin. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 20 na safi a nan Washington da kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon masu sauraro idan ba ku manta ba za ku ji ci gaban tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina kai na yayi da wasu mambobin majalisar kula da iri ta Najeriya. Ga ci gaban tattaunawar.
Saboda ainihin gwamnatin nan akalanta ya karkata akan ainihin inganta tattalin arzikin kasar nan ta bangaren aikin gona, kuma noman nan shi ma ga da iyaye da kakanni su sabo na sun yi kokarin su Allah ji kansu, su audarwa sun yi kokarin su Allah ji kansu, to yanzu muna so mu dora inda suka tsaya. Saboda haka ma'aikata ba matsala ce za a ce akwai ba, wato matsaloli ne na gwamnatoci da suka shude wannan idan yazo baya so ya aikin wannan na bayan sa da ya bari. Saboda haka muna ganin yanzu tunda wannan gwamnati ta nuna cewa tana son ainihin gaya wannan aikin gona din a samu ingantattun na'urori a sa, sannan kuma za mu fita duk ƙasar nan faɗin Najeriya za mu zagaya mu ga ainihin irin tsirrai da irin ruwa da mutanen mu suke bukata a duk faɗin Najeriya. A ga yanda za a yi a samu kamfanoni da ainihin ɗakunan bincike na jami'o'i, a ga yanda za a fito da waɗannan ingantattun irin da haɗin gwiwar wannan ma'aikatar aikin gona domin a tabbatar da ainihin irin nan ya je ga ainihin manoma talakawa. Saboda idan babu ingantaccen iri za a yi ta noma ne a jeji guda ana samun abu kaɗan, amma idan an samu ingantaccen iri ƙaramin guri za ka noma za ka samu tsaba da yawa, za ka samu amfani da yawa wanda za ka ci ishe ka da iyalinka, sannan ka fitar da wani ka kai shi kasuwa har ma a fitar da shi zuwa ƙasashen waje. So ina ganin muna nan muna iya ƙoƙarin mu, za mu yi ƙoƙarin mu saita wannan ma'aikata duk da an yi watsi da ita shekara da shekara.
Madam Victory na dawo gare ki takamaimai a matsayinki na wakiliya a hukumar daraktocin wannan majalisa ta samar da iri ta Najeriya, da me misali za ki so ki ga cewa an yi domin a farfaɗo da wannan ma'aikata?
Na abu guda ɗaya shine na'urorin aikin gurin a canza su.
Idan kika ce na'urori misali me kike nufi?
To na'urori abinda nake nufi shine kayan da ake aiki da su a yanzu wanda suka shuɗe ne babu sabbi, suna ne akwai ai kayan aiki amma ba komai saboda ba sa yi.
Ina rawar gare ku Malam Ibrahim Musa. Idan muka duba kayan aikin da kuke ta hankulan ganin an samu wanda su dace da wannan zamani, misali a ɗaya ko a kalma ɗaya ko kalma biyu, da me dai misali zaka so ga an ce an kawo a wannan gurin?
Ai komai ma kamata a canza shi. Yanzu idan ka je ka duba ɗakin bincike na majalisar kamfani ne ko na NAFDA, in ka je ka duba ga yanda yake kasancewa ko a Amerika ko a Ingila wannan kamfanin yayi, kuma yayi tasiri kuma ya aikin sa yadda ya kamata tun zamanin Dora Akinyele. Saboda haka waɗannan ainihin na'urori na ainihin gwadawa a ga wannan irin ya inganta, ya kamata a ba manomi ya je ya shuka shi ya samu tsaba da yawa zai yi masa amfani. Waɗannan na'urorin gaba ɗayansu kusan na'urorin wajen guda 18 ne, mataki-mataki ne ake auna. So duka waɗannan na'urorin waɗannan ina ganin tun kusan 1980 aka sayo su aka kawo su a cire su a sa na zamani wanda sauran kasashe suke amfani da shi.
Madam Victory ina dawo gare ki. Duba da abubuwan da kuke hankulan ganin yanzu, idan kuma ka duba ɗaya bangaren kullum gwamnati na koken cewar ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi, tattalin arziki yana cikin wani hali ko da yake yanzu ya ɗan fara farfaɗowa dai kamar yadda aka ce, kuna ganin gwamnati tana da isassun kudaden da za ta biya muradin wannan majalisa ta samar da shi?
Tana da shi. Tunda ai kai ba za ka ce ayi jifa baka taka dutse ba. Duk gwamnatin da tace tana so ta meda ta samu kudade, ta samu kayan aiki, ta ba mutane abinci, ya kamata gwamnatin nan tana da kudin da ta ajiye shi na sayan kayan aiki, na sayan iri da sauran abubuwa.
Malam Ibrahim Musa, a ƙarshe menene abinda mutum yake kira vision da mission din ku, abinda kuka san ku cimmawa domin zabrar da wannan hukuma?
Ne ina so in ga wannan hukuma a matsayin hukumar da ba a Najeriya ba, duk a duniya, duk wanda ya zo wanda yake kwararre a kan ɓangaren noma, idan ya zo zai alfahari da ita. Ina so in ga hukumar ta zama hukuma wanda za ta iya ɗaukan nauyin ainihin duba ingantattun ilimin ko ina faɗin ƙasar nan da ma Afirka baki ɗaya, in ma son samu ne mu ciyar da duniya da tsirrai, saboda muna da ainihin ƙasar da za mu yi gwaji. So ina da wannan ainihin vision ɗin. Mun ajiye jadawali a ƙasa wanda abinda muka ajiye ba za a yi watsi da shi ba, idan wasu sun zo za su ci gaba da ga inda muka tsaya. Wannan shi ne hankorona a kan wannan ma'aikata.
Victory, ke kuma menene abin da yake fatan cimma wannan hukuma a ƙarshe?
Ni abinda nake fatan shi wannan hukuma a ƙarshe shi ne, ina so in gan a lokacin da muka gama komai, Najeriya za ta ce yau alhamdulillahi ta samo mutanen da suka zauna suka yi aiki, talaka zai samu iri ya je gonansa ya yi noma ba sai ya koma kasuwa ya saya ba.
A madadin shi Ibrahim Musa da kuma Senator Victory, waɗanda dukkaninsu wakilai ne a hukumar, wato a majalisar samar da iri ta Najeriya wacce ke ƙarƙashin ma'aikatar aikin gona, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, ku zama lafiya.
To madalla Hassan Maina kaina, masu sauraro, wannan ya kawo ƙarshen tattaunawar tasu. Sai wani mako idan Allah ya kai mu, za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni Safinatu Sada Sudangi ke cewa a sha ruwa lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuke aiko mana.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Aminu Kano Mai da Garko da Adamu Sabi'u Wangara. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bamu dama mu nuna takeicinmu game da ɓullar cutar kwalara, wato amai da gudawa, a makarantar 'yan mata da ke jihar Kaduna, wanda har ta kai ga 'yan mata biyu suka rasa rayukansu, 'yan mata 50 kuma suka kamu da cutar ta sanadiyar rashin wutar lantarki da ruwan sha mai tsafta. Da fatan gwamnatin jihar za ta magance matsalar, amin, don gudun afkuwar hakan a gaba.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, Prime Minister ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu zai gana da shugaban ƙasar Faransa yau Talata a birnin Paris, a ci gaba da yunkurin neman goyon bayan shugabannin ƙasashen Turai na yin gyara a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma akan ayyukan nukiliyar Iran. Netanyahu ya fara yada zango a ƙasar Jamus jiya Litinin a ziyarar kwanaki uku da yake yi a ƙasashen Turai, inda ya gargaɗi shugabar gwamnatin ƙasar Jamus Angela Merkel cewa shishigin da Iran ke yi a gabas ta tsakiya zai iya haifar da kwararar 'yan gudun hijira. Da yake jawabi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Merkel, shugaban ƙasar Isra'ila ya ce Tehran tana neman gudanar da gangamin addini a ƙasar Siriya, inda galibi 'yan Shi'a ne ta wajen yin amfani da mayakan 'yan Shi'a da ke ƙarƙashin ikonta wajen sauya ra'ayin musulmi 'yan Sunni.
To duka kuma da wannan da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da yamma za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Sai dai a muna afuwa, ba mun iya kawo tasirin a watan Ramadana ba. Insha Allah a shirinmu na gaba za a ji wannan abubuwa duka. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham, da kuma injiniyarmu na wannan la'asariya Rob McLean. Baba Yakuma Kiri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC, sai can da yamma za a ji mu sake dawowa da sauran shirinmu, sai kuma a dakace shirin yau da gobe.